الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك وقوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة ومدينة نارهكرة دبوتها دقري حدود أربعين دقو واندئزو ديدي دا sha takwas ga watan biyu ga watan hudu a Gregorian calendar 2022 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyati idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul waqi'a mun kwana a number aya ta 74 za mu tashi kan number aya ta 75 an rama mai Allah yace
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim
na'am
fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa in لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
Allah subhanahu wa ta'ala yace fala uqsimu bi mawaqi'in nujum bi ma'ana uqsimu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa da masaukan taurari
wa innahu laqasamun kuma wallahi lalle ita rantsuwa ce law ta'lamuna inda kun sani azim wacce take mai girma kan cewa innahu laqur'anun karim lalle shi littafi ne na qur'ani mai karamci fi kitabin maknun a cikin wannan littafi abin kiyayewa daga dukkanin abin da zai canza shi ko zai bata shi ma'ana an masa wato bango da zai kiyaye shi daga dukkanin abin da zai bata shi ko zai lalata shi da yawa daga cikin malamai suka ce ana nufin lauhul mahfuz wato qur'ani an ciro shi ne daga kitabun maknun wato littafin da aka ainihin wato a kiyaye shi daga dukkanin abin da zai zakke masa wanda zai bata shi ko zai lalata shi an gane ko la yamassuhu illa almutahharun ba masu taba shi sai masu tsarki wanda malamai suka fassara wannan masu tsarki din wasu malamai suka tafi akan cewa mala'iku ake nufi to kaga kenan in mala'iku ake nufi to ana nufin lauhul mahfuz tanzilun min rabbil alamin wannan littafi sauƙaƙƙe ne daga ubangijin halittu baki daya sai Allah ya ce afa bi hadhal hadisi antum mudhinuna yanzu da wannan zancen ne kuka kasance kuna ƙaryatawa wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun sannan kuka sanya arzikinku shine ku zamanto kuna ƙaryata wannan littafi ko kuna ƙaryata Allah ko kuna ƙaryata buwayarsa da ɗaukakar sa mana yace annabi alaihi aljumhuru annahu qasamun min Allah ta'ala yuqsimu bima sha'a min khalqihi abinda malamai suka tafi mafi yawa cewa wannan rantsuwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana rantsuwa da abinda duk ya ga dama ko ya so daga cikin halittunsa kamar yadda jiya muka yi jawabi muka yi bayani wa huwa dalilun ala azmatihi kuma wannan dalili ne da yake nuna girma da izza da buwayar Allah subhanahu wa ta'ala thumma qala ba'd al mufassirina sannan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce la ha huna za'ida wannan ladin da Allah ya ce fala uqsimu ma'ana la uqsimu dinnan to wannan ladin za'ida ce wa taqdiruhu uqsimu bi mawaqi'in nujum yadda ya kamata a kaddara zancen shine ina rantsuwa da ainihin wato masaukai ko kuma guraban taurari da kuma masaukan su wa yakunu jawabuhu sai zawa jawabul qasam din akan cewa innahu alqur'anul karim innahu laqur'anun karim to lalle wannan littafin jawabul qasam din kenan kamar yadda muka yi bayani jiya cewa rantsuwa tana da almuqsimu da almuqsimu lahu da almuqsamu bihi da alqasamu da kuma adatul qasam an gane ko to jawabul qasam din ma'ana abin da yasa aka yi rantsuwar ana so a tabbatar da cewa shi wannan littafi littafi ne wanda yake mai karamci wa qala akharuna wasu daga cikin malamai suka ce laysat la za'ida a wannan ladin ba ta ba kari ba lace za'ida ba la ma'ana laha lace wanda aka kawo ta wanda ba ta da wata ma'ana bal yu'ta biha fi awwalil qasami idza kana muqsaman bihi ala manfiin galibi akan zo da ita ne a farkon rantsuwa musamman idan rantsuwar da za a yi ana so a kore wani abu ne ka kauli Aisha radhiyallahu anha sai suka kawo magana na Aisha Allah ya hada mu da ita aljanna take cewa la wallahi ma massat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yada imra'atin qattu tace la wallahi kaga wannan ladin tazo tana kore abin da za ta yi magana ko za ta yi rantsuwa a kayin sa ne ina fata an fahimta tace la wallahi na rantsi da Allah ba haka bane ma massat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yada imra'atin qattu tunda hannun annabi take bata taba musafaha ko kuma gaisawa ko mubaya'a da hannun wata kyamace ba ina fata an fahimta kaga sai tazo da la a farkon rantsuwar da cewa tai wallahi ma massat yadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yada imra'atin qattu shi ma da ya wadatar kama sai ta kawo ladin a farkon rantsuwar saboda tana so ta tabbatar da abin da za ta yi rantsuwar a kansa kore shi take ba tabbatar da shi take yi ba to shi ma anan fala uqsimu wato ya kawo ladin domin ya nuna cewa ba dan le bane sai yayi rantsuwar amma yayi rantsuwar ne dan ya tabbatar da girman alqur'ani ina fata an fahimta fala uqsimu bi mawaqi'in nujum an gane ko bal huwa qur'anun karim wato abin nan wa hakaza ha huna taqdirul kalami la uqsimu bi waqi'in nujum ay laysa al amru kama za'antum fil qur'ani annahu sihrun aw kihanatu wato al amarin ba yadda kuke zato bane ko kafirai ko arna cewa wannan qur'ani wato cewa sihiri ne ko kuma bokanci ne yadda ku kuke zatan sa to ba haka abin yake ba ina fata an fahimta saboda ba abinda basu dingina ga Qur'ani ba abinda basu dingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sun ce wa manzon Allah wannan abin da yake yi tsafi ne an gane magana da kyau ko tsafi ne ba wai abu ne wanda yake da gurin Allah ba sun ce wannan alqur'ani da wannan sakon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo da shi shi'ir ne waka ce ina fata an fahimta balif tarahu bal huwa sha'ir shi ya kirkire shi kai ba waka ce ba komai ba to ma'ana ana rantsuwa ne domin a tabbatar da za'ama-za'aman su da zace-zacen su da zarge-zargen su akan cewa qur'anin nan waka ne qur'anin nan sihiri ne qur'anin nan tsafi ne to shine Allah madaukakin sarki yace a ba haka al'amarin yake ba qur'anin nan babu waka a cikin sa ba sihiri babu kaza babu kaza babu kaza ina fata an fahimci magana to wannan shine abin da malamai suke ta kokarin su bayyana mana kan cewa wannan littafi babu sihiri ko tsafi a cikin sa saboda abin da yasa larabawa kwakwalwar su ta kasa daukar sabon alqur'ani su a rayuwar su duk abin da ya sabawa al'adar dan adam da yanayin zamantakewa na yau da gobe to su suna ga wannan abin tsafi in dai ka zo da wani abu wanda ba wani abu ne wanda aka gan shi zahiri ba ya saba wa yadda suke rayuwa ya kure musu hadda. Ina fata an fahimta. Ya kura tunanin su, to kawai wannan abun a gurin su su tsafe dan su a iya ilimin su babu abin da zaka yi ya kure musu hadda in ba tsafe ka zo da shi ba. Jama'a kun bayyana maganar da ke ku yasa aka sha wahala da su wajen a gamsar da su mu'jizar alqur'ani saboda su duk abin da ya wuce tunanin su to wannan abin menene tsafi ne yasa Walid ibn al-Mughira da wasu daga cikin kafirai sun yi ta kokarin su ƙaryata manzon Allah su ƙaryata qur'ani su zo su ce kaza ne kai a ce idan kuka ce kaza ne ba za a yarda da ku ba su ce waka ne a ce mun ji waƙoƙi na larabawa iri-iri amma ba mu taɓa jin wani karatu da yake ɗauke da sajadi shi ba waka ba amma ga sajadi shi ba waka ba amma ga ikitibasi ina fata an fahimta in Allah ya ga dama sai ya bude sura sai ya kare ta da ha'un ha'un su a ka'idar su waka ce kawai take zuwa da irin wannan abu jama'a kun fahimci maganar da ke ku su a iya ilimin su waka ce kadai mai zuwa da irin wannan sajadi abu da kalma a dinga kare kowace jumla da ha'un ha'un ko ha'un ha'un ko jimun jimun ko kaza ko kaza yasa zaka ji idan kana jin waƙoƙin su za ka ga duk wani baiti da suka dauko to da wani harafi kwaye yake karewa to suka suna ganin babu wani abu da zaka zo da shi in dai ba waka ba wanda yake dauke da wannan to sai kuma ga Qur'ani shi ba waka ba kuma yazo da irin wannan salam na fata an fahimci magana yazo da irin wannan salam wa shamsi wa duha ha والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها ها ها ina fata an fahimta to su a iya ilimin su in ba waka ba ba abin da zai zo da wannan waƙoƙin su ne kawai na larabawa da na jahiliya period and decades shi kadai yake zuwa da irin wannan tsarin to tunda haka ne in dai ka zo da wani abu ba waka ba kuma wannan abun ka ce ba waka bane kuma da tsari irin na waka to ba za su yarda ba in ka matsa hissu to tsafi ne in dai ba waka ba to tsafi ne na fata an fahimci magana idan ka matsa hissu tsafi ne in baka matsa musu ba kuma hissu barka a matsayin menene cewa wannan abun menene waka ne to yasa Walid ibn al-Mughira bai tashi sai ya labta wa manzon Allah wannan kalma ya yi faganganu marasa daɗi Allah ya haka ya to mana maganganunsa Allah yake cewa zarni wa man khalaqatu wahida musamman shugabansu wanda shi ne ya yi wannan nazari don an yi ta tattaunawa akan me za a jingina zuwa ga Qur'ani da manzon Allah a ce waka ne a ce kaza ne a ce kaza ne a ce kaza duka ya ce duk idan kun faɗi wannan ba wanda zai yarda da ku sai ya ce to a bar shi zai nazarin me za a faɗa ga manzon Allah wanda zai sa jama'a su shiga kokwanto da shakka akan lamarin Qur'ani da lamarin manzancin manzon Allah shine Allah ya ce innahu fakkara wa qaddar shi iya zauna yayi nazari yayi tunani ya kaddara kalmar da za a jefa wa annabi da kuma za a jefa wa qur'ani Allah yace fa qutila an tsine mishi albarka kaifa qaddar yadda ya kaddara abun da za a wurgi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ita yarfan da za a yi wa qur'ani da yarfan da za a yi wa manzon Allah an gane fa qutila kaifa qaddar Allah yace thumma nazar sannan ya tsaya yayi nazari yayi tunani an gane thumma nazar thumma abasa wa basarku sannan ya kauda kai ya ainihin wato murtaje fuska ya batare an ce ya yayi haka ne lokacin da yazo zai fada wa manzon Allah wannan magana thumma abasa wa basar thumma adbara sannan ya juya baya wastakbara yayi girman kai an gane faqala in hadha illa sihrun yu'thar sai ce wannan qur'ani wannan manzan wannan musuluncin ƙarya ne sihiri ne kawai da zafi an gane in hadha wannan qur'ani ba komai bane illa sihrun yu'thar sihirin ma zuwa yake ake koya masa yana da wani gogaggen boka da yake koya masa yadda zai zo yi sihiri ta mutane ya tsafe su su bi shi ba tare da sun sani ba da ba kun fahimci magana da kyau ko saboda haka suka ce duk waɗanda suka ce sun bi manzon Allah din nan ba wai gaskiya suka gane suka bi annabi ba a tsafi ne annabi yazo da shi yasa suka bi shi wannan shine iya ilimin su yasa Allah da ya tashi yace zalika mablaghuhum min al-ilmi wannan shine iyakacin ilimin su iyakacin karatun su iya abinda suka iya gano amma sauran hikima da basira na Qur'ani wannan Allah ya doda kwakwalan su basu iya gane wannan ba in hadha illa sihrun yusar sai Allah ya ce sa uslihi saqar in hadha illa qaulul bashar na wannan ba komai bace face menene maganar wani dan adam maganar wani mutum maganar wani abun nan shi yasa da Allah madaukakin sarki san za su zargi manzon Allah da cewa wannan abun wani ne ya koya masa har ma suna cewa balif tarahu bal huwa sha'ir Allah yace wa laqad na'lamu hakika za mun sani cewa annahum yaquluna suna cewa innama yu'allimuhu bashar wanda ke koya masa wannan maganar wani mutum ne kamar sa dan uwansa wani gogaggen mai ilimi ya samu yake saka shi a daki yana koya masa wadannan maganganu ya fito yana gaya wa mutane nama yu'allimuhu bashar sai Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi wannan harshen da suke kokarin karkata zuwa gare shi an gane a'jamiyun ba ajaman harshe ne ba ajamar magana ne wa hadha lisanun arabiyyun mubin shi ko wannan qur'anin harshe ne balarabe kuma mai bayani wanda za a fahimci ina ya dosa jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko Allah ya ƙaryata su cewa wannan maganar ba maganar dan adam bane an gane da haka da Allah ya ce in hadha illa qaulul bashar sun ce wannan maganar maganar wani mutum ne maganar dan adam ne sai Allah ya ce sa uslihi saqar tunda da ya faɗi wannan maganar wallahi sai na sada shi da wutar saqara wama adraka ma saqar waye sanar da kai me ke ce wutar saqara Allah ya ce la tubqi wala tadhar ba ta barin wata fata ko wani nama kuma ba ta kyala dan adam in dai aka wurga mata to he ta ci la tubqi wala tadhar sannan lawahatun lil bashar daga cikin aikin da wutar sakara take in an jefa mata dan wuta to takan fara kwaya fatar sa ne gaba daya lawahatun lil bashar sai Allah ya ce alaiha 19 mala'ikun da ke gadin wutar jahannama su 19 ne alaiha 19 mala'iku 19 karga da an ce mala'iku 19 ka ce a ke ma bata da wani girma da ka san girman mala'ika to ba za ka yi wannan tunanin ba an ce mala'ika jibril yana dauke da fukafukai guda 300 da nawa 300 600 da 60 kai ko 660 ko da 30 600 daidai to 600 yana da fuskafukai guda 600 malaika jibrilu amma aka ce idan da zai bi bude kwaya daya ya bude shi da ma'anar budewa to za a yi kamar shekara dubu ana kuzar ruwan sama ko dugo daya bai dugo bai iso kasa ba ya makale a cikin fukafukin malaika jibrilu gashin jikin fukafukin ya tsotsa ruwan shekara dubu wannan fukafuki ɗaya ne daga cikin guda nawa guda 600 to mukaddara ya bude kwaya biyu ko kwaya uku ko kwaya goma ko kwaya 30 ko 40 ko 50 ko 100 to wannan iya fukafuki ina kuma ga gangan jiki iya fukafuki kenan to dan kaje an ce alaiha 19 kai tsammanin cewa wannan wutar ba wata wuta ce mai girma ba to baka san waye malaika bane in ka san malaika ba za ka yi wannan tunanin ba jama'a kun fahimci maganar da kiwo ko wai an ce wani daga cikin mutane wace wani daga cikin malaiku ya taba yi wa Allah alwashi cewa Allah na yarda baka taba yin halitta kamar ni ba wasu ma sun ce malaika jibrilu ne wannan alwashin baka yi halitta kamar ni ba ya Allah saboda girman shi sai Allah madaukakin sarki ya ce to shikenan tunda ka ce ban yi halitta kamar kai ba na baka dama ka je kai shawagi a wani guri to sai ya tafi daina shawagi a wani jeji aka jefa shi wani jeji yana ta shawagi ya bude fukafukin farko ya ga fukafukin ya bude babu wata matsala ya bude na biyu ya ga ya tafi ya bude na uku har ya bude fukafukansa guda 600 nan gaba daya wanda bai taba tsammanin akwai wani guri da yake da girma a cikin halittun Allah wanda zai iya bude fukafukansa har guda 600 a gurin ba jama'a kun fahimci maganar da kike ko to sai bude waɗannan fukafukai yaga gaba ɗaya sun cinye filin ya cinye yayi shawagi ya fa ya tashi yayi firo sama ya sako ƙasa yayi kaza duka ya gama yana cikin wannan shawagi kawai sai ya ji an sa hannu an dauko shi akan yatsa haka akan tafin hannu haka aka ce kai wannan waye ne kuma ga abun nan kamar abun na fata an fahimta karshe dai sai ya ji ana cewa ka duba mutum ka buruwa wani abu mai kamar kiya irin ta mu ta mala'iku kaga shi ma har da fukafukai barin kirga an gani 1 2 3 4 yace har kuka buga da rishi da fayyake da su kuma duk yana tafin me yana tafin hannun shi can bai duba kangaren kafadar sa ta ina ta dama sai ya ga an rubuta jibrilu alaihi salam sai ce inna lillahi yace Allah sarki ashe shugaban mu na mala'iku jibrilu ne ya batan kai akan girata ina fata an fahimta sai ya ce Allah ga mala'ika jibrilu ya yayi batan kai akan girata a hewai duk wannan shawagin da yake a cikin gashin giran wani mala'ika yake yin na fata an fahimta to kaga shi yasa Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san taro da dandazo da rindinar ubangijinka sai shi yace wa ma hiya illa zikra lil bashar an gane saboda haka duk yanda kake kawai ka ce ka gode wa Allah da yake haka amma in za a yi binciken suwa suka fi ka Allah ne kadai ya san adadin su ina fata an gane to wannan shine Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shine suke cewa da Allah madaukakin sarki ya ce innahu laqasam wa qala akharuna laysa la za'ida la ma'ana laha bal yu'ta biha fi awwalil qasami idza kana muqsaman bihi ala alaman fi ka qawli aisha radhiyallahu anha la wallahi ma massat yad rasulillah sallallahu alaihi wasallam yad imra'atin wa hakadha ha huna la taqdirul kalam ay la uqsimu biwaqi'in nujum laysa al'amru kama za'antum fil qur'ani annahu sihrun ay aw kihana wato abun ba yadda kuke tsammani bane cewa qur'ani tsafi ne ko kuma bokanci ba haka abin yake ba ina fata an fahimta bal huwa qur'anun karimun قال ابن جرير الامام ابن جرير يتي وقال بعض اهل العربيه وسو daga cikin malaman larabci suka ce ma'ana qawlihi fala uqsimu ay falaysa al'amru kama taquluna thumma sta'nafa al-qasama ba'da dhalika bayan da ya faɗi cewa lamarin ba yadda kuke bane yadda kuke tsammani bane sai kuma ya ainihin wato jingina rantsuwar bayan haka baqila wasu malamai suka ce uqsimu ma'anar uqsimu waqtalafu fi ma'ana qawlihi bi mawaqi'in nujum baqila ya'ani nujumul qur'an wasu suka ce abinda ake nufi da nujum shine taurarin alqur'ani fa innahu nazala jumlatan laylatal qadr min as-sama'il 'ulya ila as-sama'id dunya domin shi qur'anin nan ya sauka a cikin laylatul qadr ne jama'a wannan laylatul qadr da muke fuskanta insha Allah ta'ala a cikin sa Allah ya sauki qur'ani amma a lokacin da aka yi mara wannan sauka an masa sauka ne jumlatan wahida qur'anin nan an sauke shi ne lokaci daya anan to daga nan kuma aka dinga gutsutsira shi ana saukar da shi menene kadan kadan saboda qur'ani kafiri sun kalu sun balanci manzon Allah wa qalu launa nuzzina alaihi alquran Allah yace wa qalu suka ce laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahida me yasa da Allah ya tahi zai soke mar qur'ani bai soke masa lokaci daya ba kawai sai Allah yace kadhalika yuthabbitu bihi fuadaka mun soke maka shine a hankali dan ya tabbata akan zuciyarka kuma ko yanzu ko dalibai masu hadda da mai dauka kadan kadan da mai dauka da yawa zaka ga mai dauka kadan kadan haddasa tafi saurin zama amma in kana iba da yawa to sai zai cunkushe maka kuma sai ya ki shiga yadda ya kamata da haka Allah ya ce mun sauke maka shi kadan kadan ne li tsabbita bihi fuadaka dan mu tabbatar da shi akan zuciyarka sai Allah ya ce warattallahu tartila muna kuma karantar da kai shi ainihin wato karantawa muna maka darasin sa asalin darasi ina fata kuna fahimta shi yasa lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake daukar hadda a gurin mala'ika jibrilu sai yana fusgar alqur'ani na fata an fahimta mala'ika jibrilu bai gama karantawa ba sai dinga gaggawar tafa saboda yana tsoron karya manta sai Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka subhanahu wa ta'ala yace masa la tuharrik bihi lisanaka kada ka dinga motsa harshen ka li ta'jala bihi dan gaggawar tafar alqur'ani Allah yace in abuna menene inna alaina jam'ahu wa qur'anahu tattara shi da ainihin wato saka maka shi a cikin kirjinka wannan aikin mu ne thumma inna alaina bayanahu kuma bayani da fassara da ma'anar me yake kunshi a cikin ma'anonin ayoyin sa wannan shi mu ne zamu gaya maka saboda haka kai ba naka bane kawai ka saurara lokacin da ake karanta maka an gane magana da kyau ko saboda haka shi yasa a wani guri yace wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu
wabtagi baina zalika sabila
Allah madaukakin sarki ya fada mana
akramakallah من الظل وكبره تكبيرا نعم
قال رما ودنا ما كان يسن يجي من تفسيرين يو اكرمك الله اغانا magana da kyau ko
muhalli shahidin mu da Allah yake cewa qur'anan da kuma wannan qur'ani faraqanahu Allah yace mun lalraba shi mun lalrabe shi ba abin da bai masa filla filla a cikin wannan alqur'anin ba inji Allah me yasa muka yi haka Allah yace li taqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin dan ka karanta wa mutane a bisa nutsuwa da hankali ba tare da ya zama musu mai wahala ba wa nazzalnahu tanzila Allah yace kuma mun saukar da shi saukewa mun sauke shi a hankali cikin nutsuwa ba tare da hayaniya ba tare da tashin hankali ba da haka haka Allah ya dinga karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril yana bawa manzon Allah kuma shi ma manzon Allah haka ya dinga karantar da sahabbai yasa jumlatan wahidatan an sauke shi ila sama'i dunya zuwa ga wannan saman ta duniya malamai suka ce qur'ani yana da sauka daidai guda uku kuma ka ce guda hudu sauka ta farko ita ce daga Allah zuwa lauhul mahfuz na fata an fahimta tunda qur'ani maganar Allah ne ko ba haka ba to daga Allah sai sako zuwa kan lauhul mahfuz ita ne sauka ta nawa ta farko sauka ta biyu ita ce daga lauhul mahfuz zuwa ina zuwa sama'i dunya wannan saman da muke gani ta duniya wanda ita ne aka ce an yi ta a cikin Lailatul Qadr kamar yadda muka ainihin wato fada inna anzalnahu Allah ya ce mu ne muka saukar da shi fi lailatin mubaraka a cikin dare mai albarka inna kunna munzirina mu lalle masu gargadi ne mu mun kasance masu gargadi ne ga bayi akan su ba Allah an gane ku so kaga wannan ita ne sauka ta nawa ta biyu daga Allah zuwa lauhul mahfuz daga lauhul mahfuz zuwa sama'i dunya na fata an fahimta to sai kuma saukar da aka sauke shi a cikin tsawon rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine daga sama'i dunya ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga wannan sama ta duniya zuwa ga manzon Allah wani lokaci a sauke sura guda wani lokaci a sauke wasu ayoyi wani lokaci a sauke ainihin wato juz'i guda ma babu abin da baya sauka a cikin alqur'ani har Allah madaukakin sarki ya gama sauke shi a cikin shekara nawa shekara 23 na fata an fahimta to wannan ita ne sauka ta uku to wasu na cewa akwai sauka ta hudu shine karantawar da annabi yake yi wa suwa sahabbai to wannan ma sauka ne daga manzon Allah zuwa ga suwa zuwa ga sahabban manzon Allah yadda ake karanta musu suna haddacewa suna aiki da hukuncen wasu sun kawo wannan a matsayin sauka ta hudu amma mafi inganci wadannan sauka guda uku ita ne malamai suke magana a ainihin wato kayinta wannan duk dan Allah ya nuna mana irin yadda yake bin mu a hankali wajen mu karbi sakon shi kada mu kosa kar kuma mu aikata wani abu da nufin cewa abin ya mana nauyi ko kuma ya mana kunci ko ya yi mana tsanani ko abin ya dame mu Allah ya bi mu a hankali a hankali a hankali aka dinga saukewa har san da aka sauke Qur'anin gabaki daya na fata an gane Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu dan haka yake cewa wa innahu laqasamun cewa ai bi mawaqi nuzum qila nuzumul qur'an wa innahu nazala jumlatan lailatul qadri min as-sama'i al-ulya ila as-sama'i ad-dunya thumma nazala mufarraqan fi sinina ba'du sannan ya sauka daban daban kadan kadan a cikin sauran shekaru wa qila mawaqi'in nujum wasu malamai suka fassara mawaqi'un nujum din nan ai fi sama ana nufin taurarin da suke sama sune wanda Allah ya rantsa da su wa yuqalu mutali'uha wa suna cewa gurin da taurarin ke ainihin wato hudowa wa mashariquha wa huwa ikhtiyaru ibnu jarir kuma wannan magana ita ne ibnu jarir ya zaba cewa Allah ya rantsa ne da mahudan taurari inda taurari suke bullowa suke hudowa ana ganin su suna haske wa an qatada ta haka malan qatada shi ma abin da ya fassara kenan mawaqi'uha wato guraren da taurari suke fadowa ko suke fadawa ai ma'ana manaziluha masaukan waɗannan ainihin wato taurari sai Allah ya ce wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim aywa inna hadha alqasama alladhi aqsamtu bihi laqasamun azimun law ta'lamuna azmatahu. An gane wannan rantsuwa da nan inji Allah, wallahi rantsuwa ne mai girma, inda a ce kun san girmanta. La'azzamtum al-muqsama bihi alayhi, to da kun girmama wanda aka girmama dan shi, shine Qur'ani. Domin akan Qur'ani ne Allah ya ne yayin rantsuwar, to ashe kenan in haka ne abinda aka yi rantsuwar dan shi mai girma ne ko ba mai girma bane? Mai girma ne. Allah ya ce to da kun gane girman rantsuwar da wanda ya rantsuwar da kuma abinda yasa aka yi rantsuwar, to da kun girmama al-Qur'ani. To amma yau an wayi gari da yawa daga cikin mutane ba sa girmama Qur'ani, imma dai rahin girmamawa amali a aikace, imma kuma rahin girmamawa wanda za a ganshi hissi da ma'anawi, wato rahin girmamawa a aikace da kuma rahin girmamawa a cikin mu'amalar. Daga cikin rahin girmamawa na ma'ana shine rahin girmama masu karanta shi, da rahin girmama makarantun Al-Qur'ani, da rahin girmama malaman Al-Qur'ani. Yau an wayi gari mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi Al-Qur'ani shine wanda annabi ya ce yafi kowa daraja a cikin duniyar nan gaba daya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Annabi ya ce mafi darajar cikin ku shine wanda ya iya karatun Qur'ani kuma yake karantar da shi. To amma ka kalli yadda aka maida makaranta Al-Qur'ani shara a cikin al'umma, kaga kenan maganar da Allah ya cewa da a ce mun san girman rantsuwar da ya yi akan Qur'ani, kuma mun san girman shi da ya rantse, kuma mun san girman shi Qur'anin da aka rantse akan shi, da haka ba ta faru ba. To amma ka duba ka ga yadda malaman Qur'ani da alarammomi da masu karantar da yara da islamiyoyi suka wulakanta a gurin al'ummar mu da kuma gurin hukumomin mu, ba wanda ke ba su daraja, ba wanda ke girmama su, ba wanda ke mutunta su. Shi yasa idan kaga Allah ya kimsa maka san masu Qur'ani da girmama su da mutunta su, kaga Allah ya kimsa maka san makarantun Islamiyya inda ake koyar da Al-Qur'ani da girmama su da mutunta irin waɗannan makaranti, kaga Allah ya saka maka san masu karantarwa malamai alarammomi, wallahi tallahi kana daga cikin waɗanda Allah ya zaba kuma yake kaunar su a duniyar nan. Jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku? Haka kuma in ka wayi gari ba wanda ka tsana, ba wanda kake wato maganganu na banza a kansu, sai mahaddata, sai makaranta, sai malamai na Qur'ani, to wallahi ka taɓe duniyar ka da lahirarka. Saboda ko kun san cewa daga cikin darajar makaranta Al-Qur'ani, Allah bai taɓa jingina wasu mutane cewa su ahalinsa bane, iyalansa bane, sai masana Al-Qur'ani. Na fata an fahimci magana. Hum ahlullahi wa khassatuhu, haka manzan Allah ya ce. Manzan Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce al-mahiru fil qur'ani ma'as safaratil kiramil barara, gogagge a karatun al-qur'ani. Annabi ya ce yana sahun mala'iku waɗanda ba su taɓa sabawa Allah ba a gobe kiyama, sahun manyan mutane a gobe kiyama. Sai ya ce wallazi yaqra'u al-qur'ana wa yatata'a fihi lahu ajra, wanda yake karanta Qur'ani yana wahalar da shi, wa huwa alaihi shaqqun, yana wahalar da shi, to yana da lada biyu. Ladan farko shine ladan koyansa, lada na biyu shine ladan wahalar da yake sha wajen koye shi. Jama'a kun fahimci maganar da ke ku? Qur'anin nan da kuke gani, man takallama bihi sadaqa, duk wanda ya magana da Al-Qur'ani yayi gaskiya. Wa man hakama bihi adala, wanda kuma duk ya hukunci da Qur'ani yayi adalci. La tanqabi ajaibuhu, ababan mamaki da ababan burgewa ba sa karewa Al-Qur'ani. Shine littafin da har yau ba a samu littafin da ya fi shi wayewa da gogewa da sanin ya kamata ba. Akwai wani bature yayi rubutu akan manyan littattafan duniya wanda duniya take ji da su. Littafin farko da ya saka a cikin littafin shine Al-Qur'anin Annabi Muhammad, yace babu littafin da ya gagari kowa a duniyar nan irin wannan littafi. Ce amma kowane littafi wanda ya rubuta sai ya zo ya nemi ya gyara shi, sai an samu kusakure, yace amma littafin nan anyi a kura littafin nan a gano wani kuskure a cikinsa. a ba abin ya gagara. An taba yin meeting akan ya za a yi a batar da Qur'ani a cikin zukatan mutane, a batar da Qur'ani a duniya. Wani ya miƙe cikin Turawa wasu kafirai arna, yace abin da ya kamata shine a tattara kofis na Al-Qur'ani gab a banka musu wuta, a tafi duk wata madaba'a ta Qur'ani a duniya a je a cinna mata wuta. Sai wani miƙe ta, kun yi aikin banza, mutanen da suke karanta Al-Qur'ani kaso 75 cikin ɗarin su sun haddace shi a cikin kirazan su. Da haka in kun kona waɗannan takaddu, takaddu kuka kona, Qur'ani yana nan a cikin kirazan su, za su sake buga wasu. Da haka kawai an zo gurin Alarma a ce yi mana photocopy kawai. Allah, wallahi kawai sai Alarma ya mana photocopy kawai, sai fito mana da shi. Jama'a kun fahimci magana da kyau ko? Kuma bari in ba ku wani abu, na taɓa faɗin wannan magana, zan sake maimaita ta. Duk wani littafi na duniya, duk wani littafi na duniya, za ka ga kan cewa ana cin gyaransa ana samun tafin ero. Don Allah, yanzu idan akwai Qur'ani a gabanka, ka gama caje shi kwakwak tun daga bakar hannansa, idan aka samu tafin ero, babu wallahi tallahi aballahu an yutimma illa kitabahu. Allah ya ki wani littafi ya cika daidai ba kuskure, in ba me ba Al-Qur'ani shi kadai ne yake da wannan daraja. Amma duk wani littafi da aka rubuta wannan tafsirin da yake gabana, ba za ka rasa wato kusakurai na wasali, fataha ne a sa kasara ko kasara a sa fataha ba. Amma in dai kofin Qur'ani ne zalla, wallahi tallahi in aka buga shi, in dai an yadda an buga ya fito, to shikenan ya zama Qur'ani cikakke. Qur'ani ne fa za a zo ana karanta shi a gaban wanda suka san shi, kana canja wasali, fataha kamar da ita kasara, kasara kamar da ita fataha, zaka ji yace tas kurege dakata, wannan gurin ba haka yake ba, haka ne ko ba haka ba? Qur'ani ne fa za ka ji kana karanta shi gaban gardawa, kana zuwa kan kalma sai ka ji sun ce kajjin, kana zuwa kan wata magana sai ka ji sun ce yabahin. Ina fata an fahimta. Wai kajjin din nan, kafin din nan goma ce, jimin din nan biyar ne. Abinda suke nufi da wannan, wannan kafin din da wannan jimin din suna indicate maka wannan kalmar da ka ambata su 15 ne a cikin Al-Qur'ani. Ina fata an fahimta. In ka ji sun ce yabahin, ya'un din nan 9 ce, ba'un din nan 5 ce, ha'un din nan ma'ana 4 ce. Idan suka sun ce yabahin, sai ka hada 9 da 5 ya zama 19. 18. To abinda suke ce maka shine wannan kalmar da ka ambata ka wuce su 18 ne a cikin Al-Qur'ani. Duk duniya babu littafin da ya samu wannan hidimar in ba Al-Qur'ani ba. An gane maganar da kyau ko? Duk duniya ba littafin da ya samu wannan kariyar, wanda yake wani littafi in ba Qur'ani ba. Yasa da Allah ya tahi yace kafirai fa kowa ya hakuri, wannan littafi la tihil batil
la yakti ma min bayn yadin mara khalqi
Allah yace la yatihil batil, farna da hayaniya bata zuwa Al-Qur'ani, min bayn yadihi ta gaba gare shi, wala min khalfihi ko ta bayan sa. Allah ya ce tanzilun min hakimin hamid, sauƙaƙe ne daga mai hikima wanda yake abun godiya, Allah kenan. Jama'a za mu dakata a nan, saboda akwai abu guda biyu. Abu na farko, muna jan hankalin al'umma dangane da abin da ya shafi taimakon marayu din nan, wanda jama'a suna ba da gudunmawa, amma muna nan muna ƙara jan hankalin mutane da su taimaka. Manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallama ya ce ni da mai taimakon maraya kamar haka muke a cikin aljannar Firdausi. Kuma wallahi in kun kalli halin da mutane suke ciki a wannan lokaci, masu iyaye ma yanzu ya suka kare, mutumin da yake da uba da uwa a raye ya ya kare da wannan rayuwar da abin da zai ci da sutura da kaza, ballantana maraya. Da haka akwai buƙatar mu taimaka wa waɗannan marayu da abin da Allah ya hore mana, saboda Ramadan din nan ya fara ja, yau dai muna 17 ga wata, inda aka sake sati ɗaya mai kyau sai kaga ana cewa jibu sallah ko gata sallah, haka ne ko ba haka ba? To saboda haka akwai buƙatar mu ƙara zage damtse wajen taimaka waɗannan marayu, da kuma agaza musu da tallafa musu domin samun lada cikakke a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba su da inda za su kai kuka sai gurin kwamitoci irin waɗannan, ba su da mai tallafa musu sai mu, mu ne iyayensu bayan rasuwar iyayensu, kuma mu ma mu ji tsoron Allah ta iya yiwuwa muna iya mutuwa mu bar ƴaƴanmu su zama marayu. Yasa a cikin suratul nisa Allah ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim zurriyatan الذين لو تركوا من بعدهم من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم mutane su tsoran yau da a ce su ne za su mutu su bar wasu zuriya masu rauni a bayan su me za ya za su kare da Allah zai taso da wani uban yanzu yazo ya ga inda halin da ƴaƴan su suka koma ko da wannan kade ya ise ya sa ya sake mutuwa saboda zai ga cewa in shi yake rayi ba zai bar su da gayyara su ya bar su a wannan halin ba to mu ji tsoron Allah mu sani in mun taimaki ƴaƴan wasu to ma kuma fa mutuwa za mu bar namu ƴaƴan Allah zai kawo wanda za su taimaki namu sannan ga dumbin lada a gurin Allah saboda haka ƴan uwa mu sake taimakawa Allah ba mu ikon taimakawa kamar yadda muka faɗa akwai account number da ake taimakawa waɗannan marayu bara kusan iwar haka mun tara kuɗi ya kai kusan 500,000 amma abin mamaki bana har yanzu abin da yake cikin account din bai wuce 235 ba har yanzu ba mu tara rabin abin da muka tara bara ba duk da cewa kuma banan ita ma ba kamar bara ba gaskiya ne banan ita ma ba kamar bara ba to amma dai mu sake yunkura mu dage lalle bara an dan fowal wala akan bana to banan nan sai a hankali to amma dai mu kara dagewa wanda bai yi ba bara to bane yayi wanda kuma yayi bara ya kare yi bana sai kaga an samu abinda muke bukata ya haura abinda muka ai abinda aka samu ya haura ma abinda muke bukata saboda haka ga account number nan zan sake fada saboda wasu suna bukatar sa 00 52 12 07 30 kuma bankin Unity Bank ne 00 52 12 07 30 Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon agazawa da tallafawa waɗannan marayu za mu dakata a nan muna tare da ɗaya daga cikin malamanmu account ɗin Abubakar Yaya Arabi Foundation sunan account ɗin kenan Abubakar Yaya Arabi Foundation ina fata an fahimta Allah ya ba mu ikon taimakawa kuma Unity Bank ne sunan bankin Unity so muna tare da ɗaya daga cikin malamanmu Malam Abdulkadir wanda yana daga cikin masu zuwa su taimaka mana a nan a ya rike mana wannan majalisi a kafin Ramadan din ma yayi ta muku ta'alim akan abubuwan da suka shafi azumi da kuma yadda kwalalar wannan wata mai albarka yake yana ta zuwa gurin tafsirin nan yau dai nace gaskiya ya kamata ya hakuri ko da kalma biyu yazo ya faɗa mana wanda za ta karar da mu kafin mu kwalkwale insha Allah ta'ala a fali tafaddali Sheikh masruran mashkuran ma'duran insha Allah wala Abdul Qadir bismillah faddal بسم الله أكرمك الله إيه دكا سصير عربة وما لا بقادر دكين على رمى ويك مروى دكيني أكرمك الله
masallacin nan gabar da yamma kudu da arewa sai na ga wanda ya cancanci in je in sa littafi a gaban sa in yi karatu to gaskiya hakan ya nuna cewa ba wai wani matsayi ne na ilimi ya jawo aka sani na yi magana a nan ba sai dai kawai malam yana kyautata mini zato ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya mana taufiki to zan yi amfani da wannan dama na kira mutane akan abun da muke fuskanta a cikin wannan wata ta Ramadan kasancewan yanzu goma na tsakiya sun kusan zuwa ƙarshe yanzu muna fuskantar kusan goma na ƙarshe to zan dan kira mu in zaburar da mu game da wato yawan ta ibada a cikin waɗannan kwanaki guda goma ko kuma tara da za su zo a ƙarshen wannan wata ta Ramadan wanda a dukkan kwanaki da suke duniya a kwanaki guda goma na ƙarshen Ramadan din nan su suka bi kowanne falala a dirare kenan ko to kaman ayi ne kuma kwanaki na Dhulhijja malamai suka ce su suka fi. To idan mun duba rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dai mun san cewa a daraja daga Allah subhanahu wataala babu wani azzakiya a cikin halittu sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma duk da haka hadisai a cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun tabbatar da cewa yana yin qiyamul layli a Ramadan, musamman kuma a goman karshe na Ramadan din nan. Shi yasa ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ka ga in goman karshe ya zo sai ya dauki kansa gaba daya, ya rabu da iyalansa da dukkan wasu shugullansa, ya koma ya tattare a masallaci da sunan itikafi. So wannan itikafi sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya kamata musulmi su rinka dabbaka shi matukar akwai iko. A koma masallaci a shagalta da ambaton Allah da karanta alqur'ani da yawan tanafil fili yini tsawon yini da kuma musamman indire yayi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lizinci wannan itikafi a rayuwarsa gaba daya. Har ma idan mun duba irin hadisin Anas wanda yana cikin as-silsilatu sahiha hadisi na 1410, Anas dan Malik yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi a dukkan Ramadan a goman karshe. Imma ya zama na tafiya ta kama shi a goman karshe bai samu ya yi itikafi ba, to fa ya'takifu fil am al-muqbil 20 yawman, sai shekara mai zuwa sai ya yi itikafi kwana 20. Kaga kenan Annabi ya dauki muhimmancin wannan ibada har kaman yana biyan ta. To yana da kyau gaskiya musulmai su jajirce su shiga itikafi. Itikafi kuma idan an shiga dama manufar wato yawaita bauta ne, yawaita bauta ne, wato ya shigar da kai itikafi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bauta ma Allah a kowane lokaci, amma kuma Aisha tace yana yawan tabautan Allah a goman karshe, yana wato bauta ma Allah sosai fiye da yadda yake bauta ma Allah a dukkan ranakun da ba goman karshe watan Ramadan ba. Babu inda zaka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zage damtse, ya daura damara, ya nace, ya dage da bautan Allah. Ba inda zaka samu yana haka sama da yadda yake a goman karshe na Ramadan. Idan mun duba hadisin Aisha, Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mata yarda kamar yadda yake a cikin as-silsilatu sahiha na Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadisi na 2223, tace kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zage damtse, yana ce ya dage da ibada a cikin kwanaki goman karshe watan Ramadan, irin dage wanda baya yi a wajen su. In dai ba a su ba, to ba za ka samu yana dage wanda ta kai su ba, saboda muhimmancin su. Saboda haka yan uwa musulmi, mu dage sosai a yi tsayuwar Ramadan a ja qira'a. In baka iya ba kuma ka nemi wani wanda za ka bi shi ya ja karatu, ba ka zama daga cikin wanda illimin ya ja shafi ɗaya biyu kana zaki kana gulmansa ba. Wannan gazawa ne. Matasan mu za ka samu tun yana rige da azumi ya je ya yi kwallo da yamma. Ka duba lokacin da yamma ma lokacin ƙarfi ya gama ƙarewa, amma yana iya juriya ya je ya buga bul, ga sunan iyanan muna gani. Amma kuma sai qiyamul layli ya gagare shi, ya zama daga cikin ya zama munafiki kenan. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yakunu illa qalilan. Sifa ce ta munafurci a ce ibada ta sallah baka da hanzari da jin karfin jiki da ruhi a lokacin da kake yin ta, alama ce ta munafurci. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye. Saboda haka ina kiran al'umma mu dage da Allah da tsayuwan dare a raya. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana rayawa. Imam al-Busiri yana cewa zalamtu sunnata man ahya dhilama ila an shakat qadamahu zurra min warami. Annabi yana nafila har kafansa ya kumbura qiyamul layli. Kuma albishirinmu ya kujan uwa, billahi al'azim, in mutum ya riko da qiyamul layli to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya so shi. In dai ka rike qiyamul layli, wallahi za ka samu 98 a cikin sirrin darajar magabata a wurin Allah da kuma karamar da take bayyana a wurinsu a duniya a dalilin qiyamul layli. imamu shu'batu ibnu ayyash wato dai daga cikin rabiyani na asim yana cikin al-hudur sab'a na shatibiyya wato abubakar shu'batu ibnu ayyash yazid yace yayi shekara 40 bai bacci da daddare ba saboda tsananin qiyamul layl amma kuma idan ka duba karama da suke faruwa tattare da su daga nan duniya sai ka jinjina musu balle kuma matsayin da zai bayyana a gare su a lahira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisi na al-hadithu rabbani Allah da kansa yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe in dai yana kusanta na da yawan nafilfili ba to sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha Allah yace idan kuma na riga da na so bawa na a dalilin yawan nafilfili to zan datar da jinsa da ganinsa da hannunsa da kafansa ka zama wali dama hadisin farkon sa man azali waliyan akan walittaka yake bayani kenan nafila yana kai ka zuwa ga daraja ta walittaka wanda kuma daraja ce mai girma saboda haka a tsaya idan mun duba tarihi na magabata gani lokaci ne mai munci zan ba da kissan wasu mutane guda biyu wanda Abu Nu'aym Ahmad ibn Abdullah al-Asfahani ya kawo a cikin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya kama idan mun duba juz'i na 10 a wannan littafi wancan hadisi da na abunnan wanda yake bayanin wali hadisin Abu Huraira ne yana cikin Sahihul Bukhari hadisi na 1502 a juz'i na 10 a cikin Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym Ahmad ibn Abdullah al-Asfahani ya kawo kissa mai lamba 501 kissar wani mutum da ake kiran shi Abu Yazid Al-Hasan Al-Hafri wannan bawan Allah yana qiyamul layl sosai kuwa to akwai wani a lokacin sa ana kiran shi Abu Imran At-Tammar Abu Imran At-Tammar yake bada labari yace wata rana da daddare naje masallacin Al-Hafri yace kharajtu yawman قبل الفجر الى مسجد الحفري فوجدت المسجد مغلق ناجي مسلاتين الحفري ا cikin dare الفجر bai ba da yaje masallacin ba a ramadan bane ma sai ya samu masallacin a rufe to sai ya zauna a waje yana kuma jin karatu na qiyamul layli na al-hasan al-hafri to sai in yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai yaji an ce amin yace yana waje yana jin diri na kasa yana jin vibration na kasa in an yi amin din amma ba yi da mashiga saboda gashi dai amin din gungun jama'a sun cika masallacin kuma an rufe to har alfijir yake to suna wannan qiyamul layli to sai da alfijir yake to sai al-Hasan al-Hafri sai ya kira sallah wato kiran farko sai ya bude masallaci shi Abu Imran At-Tammar sai ya shiga sai ya ga ba kowa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba kowa a cikin masallaci to al'amarin sai ya bashi matikar mamaki to bai yi magana ba sai ya bari da aka yi sallan asubahi sai ya zo ya sami Al-Hasan Al-Hafri sai ya ce na ga wani abu kuma naji alhali ya bani al'ajabi sai ya ce mishi ko menene yace na zo nan a cikin dare sai na samu masallaci yana rufe na so na shiga amma kuma naji jama'a sun cika masallacin ina nan waje idan an yi amin ina waje nan sai naji kasa tana diri tana vibration yace wannan abun ba shi ya ban mamaki ba na mayar sallan asubahi babu wurin tsayuwa amma da kai kiran sallan alfijir da ka bude he na gaba kowa kai kadai sai ce oh yi har kana mamaki aljannu ne suka zo suka bi ni sallah to kaji karamar da ta bayyana a gare shi haka nan Abu Nu'aym ya kara kawo kissar wani mutum a kissa mai lamba ta 490 a shafi na 135 a juz'i na 10 har yanzu sunan mutumin ana kiran shi Arjafa Arjafatul Kufi wannan malami matashi ne ma saurayi ne to kasancewansa saurayi sai yayi amfani da damansa wajin bauta ma Allah yana yawan nafifili da daddare idan wancan ya baka mamaki to bari ka ji wanda ya fi shi mamaki ya kasance yana yawan sallah kuma a gida to wata rana sai wani dan uwan shi yace a'a ya kai wane ko zaka ziyarce ni mana ina sha'awan ka ziyarce ni wata ran ka je gidana ka kai min ziyara to shi wannan matashi sai ya nemi izinin mahaifiyarsa akan cewa zai je ya ainihin ziyarci dan uwansa shi Arfaja kenan afwan Arfaja sunansa Arfajatul Kufi to sai mahaifiyar shi ta bashi izini tace kaje kaje ka ziyarce shi to da ya tafi ziyara sai ya kwana a can dare yana lullubewa mahaifiyarsa tana cikin daki tana kwance sai ga wasu maza masu yawa sun cika dakin ta da fararen tufafi suka ce ya ummu Arfaja lima azinta li imamina az-ziyara ya ke mamar Arfajatu me yasa kika ba wa limamin mu izini ya tafi ziyara gashi kuma ba mu da limamin mu sai shi kullum muna jin dadi sallar sa muke bi mu qiyamul layl inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abun mamaki sai ya same ta sai ta ce oh to ko kuma kuma ko suwaye ne a wannan dare sai suka ce ai mu mala'ikun Allah ne kullum nan muke zuwa muna bin Arfaja al-Kufi sallah ta qiyamul layl to kaga wannan yana bayyanar mana da karama da take bayyana ga wanda ya rizinci qiyamul layl kuma ko kai ka gwada hum rijal wa anta rajul abunda Allah ya fifita su akan ka sun kusanci Allah ne wanda ko a zamanin nan in kaga wani ya fika kusantan Allah to zaka ga kuma ya fika soyuwa a wurin Allah to Allah subhanahu wataala ya dakar da mu ayyukan da muke gabatarwa Allah subhanahu wataala ya karba mana addu'o'i da ake gabatarwa Allah subhanahu wataala ya amsa mana aqifuna subhanakallahumma walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan haka akwai wani tambayi da nake so na yi wa daliban ilimi akwai wani hadisi da nake yawanci a Ramadan duk da shekaru guda biyu da suka gabata a gidan radio Rayfawa na ta tambayi akai hadisin ana yawan danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mu kuma a manhajin mu na al-sunna musamman tafiya ta salaful umma ba a yarda a danganta hadisi dha'ifi ko munkari ko mawdu'i ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ilimi mai fadi ne ba za ka zargi mutum ba saboda ta iya yiwa bai isa ga raunin hadisin ba hadisin shine da ake cewa goma na farko rahama na tsakiya gafara na karshe entawa wannan hadisin Salman al-Farisi ne amma a cikin isnadin sa akwai Ali ibn Zaid ba a karban hadisin sa saboda haka Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne munkari saboda haka dalibai sai su guje yada shi rahama da gafara da entawa yana faruwa a kowane goma daga cikin gomomin Ramadan wannan alakoro ne ga yan uwana dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
sannan wani lokaci kuma
yakan zo ma ya rike kujerar idan ko misali ba ma gari ko kuma wani uzuri shi mai da'awa shi ya san dan uwansa mai da'awa malami shi ya san dan uwansa malami to mu masu da'awa ne ba malamai bane mu dai muna karantarwa muna dan nusarwa kamar yanda annabi ya ce ballighu anni walau aya to amma cikin wannan tataburzar sai muka gane malam Abdul Qadir ba karamar baiwa Allah ya yi mishi ba kware da gaske ba za mu boye ba gaskiya tunda ba shi ya faɗa ba mu muka faɗa da sauki yayi ko yawa dama kai din ne ba a so ka yau kanka taskiya amma dan wani ya faɗa a kanka ba laifi bane shi yasa muna godewa Allah da Allah ya haɗa mu da irin su kuma muna musu addu'a Allah ƙara musu baiwa da albarka cikin ilimin su yanzu shi kansa Al-Ramma malam Abubakar Sulaiman Al-Kullati na san wasu ku suna ganin karatuttukan shi kuma yana gabatar da tafsiri a nan mana wati kuma ina jan hankalin ku da ku dinga zuwa kuna sauraron tafsirin domin wallahi yana ba da ilimi ni nakan bibi tafsirin ta Facebook ta kan shafin shi ina gida ina shan ruwa da dan farau farau dina ina kallon sa yana ta zubo ayoyi in an jima kuma wahe gari ku ganin shi ya zauna anan yana ta jawo mana aya to kowa da baiwar da Allah ya masa muna addu'a Allah ya kara musu baiwa Allah ya kara musu albarka kai dai kai kokari kar kai ma a barka a baya domin shi addinin annabi Muhammad wato kazo ka lagance shi daga Qur'ani da kuma sunna dinin nabi Muhammadin akhbaru ni'mal matiyati lil fata atharu la targhabanna 'anil hadithi wa ahlihi far ra'yu laylan wal hadithu naharu fala rubbama jahila al fata athara al huda wa shamsu bazighatul laha anwaru da haka mu tsaya mu koyi abin da ya sauka Allah ya saka kowa da alheri akwai bayani guda biyu abu na farko dai kiran da muka yi yanzu jama'a har sun kara taimakawa balance din mu maimakon 235 yanzu ya doma 288551 kaga an fara kara taimakawa ko to muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alheri wanda duk ya ji wa'azi ya kuma yi aiki da abin da ya ji to muna addu'a subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muke ji ya saka mu cikin wadanda yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu sannan abu na biyu muna mika godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala dangane da wannan karatu da muke yi sa'annan muna mika godiyar mu ga duk waɗanda suke taimaka mana wajen gudanuwar tafsirin nan da kuma al'amuran da'awa a wannan guri sannan muna mika godiya ga sanata Sa'idu Ahmad Alkali dazu ya turo mana da shinkafa 25 kg buhu 25 ban ji kun yi kabbara ba a wannan lokaci da ake ciki mutum ya dauki buhun shinkafa 25 kg rabin buhu ba kenan guda 25 ya baku ai tsakani da Allah ya yi kokari ko muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da aljannar firdausi yadda ya ciyar da talakawa wannan shinkafa Allah ya ciyar da shi abincin gidan aljanna bukatunsa na alkhairi kuma Allah ya biya masa Allah ya yafe masa kusakuren shi daidai dinsa kuma muna addu'a Allah madaukakin sarki ya karba ya kuma yafe mana kusakuren mu da mu da shi baki daya saboda haka insha Allah committee za ta duba yadda za a yi da wannan ainihin wato kayan abinci insha Allah da fatan Allah ya dace da mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا